gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
da tawon arewa sun yi watsi da ikirarin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ke cewa ba shi da ikon tsoma baki a sabani da ke faruwa tsakanin sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu da kuma gwamna Abdullahi Ganduje. Wata kididdiga da bankin duniya ta fitar ya nuna cewa kaso 87 cikin 100 na matalautan kasar nan sun fito ne daga arewacin Najeriya. Za ku ji abin da haka ke nufi. Hukumomin kasar Sudan sun ce za su mika tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir ga kotun hukunta masu aikata manyan laifuka wato ICC duk da ita cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasa ya bada dama. Kungiyar dattawan arewacin kasar nan karkashin Northern Elders Forum ta yi watsi da ikirarin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ke cewar ba shi da ikon shiga tsakani a rikicin masarautar Kano tsakanin gwamna Abdullahi Umar Ganduje da kuma sarki Muhammadu Sanusi na biyu a dalilin hujjarsa na cewar tsarin mulkin Najeriya ya yi masa iyaka. Suka ce ba daidai bane matsayinsa na shugaban kasa kuma jagoran al'umma ya tsame kansa ya kuma koma gefe lokacin da wani abu makamancin wannan da ka iya zama barazana ga zaman lafiya ke faruwa domin dai yana iya shafar tsaron wani sashen kasar. Cikin tattaunawar Dr. Hakim Baba Ahmad da sashen Hausa na BBC ya ce tsoma bakin nasa domin kawo daidaito a tsakaninsu ba zai zama hawan kawara ga tsarin mulkin kasar nan ba.
Ai ba komai ne shugaban kasa zai wanda sai kundin mulki ya ce mishi ba. Ba dai zai kare kundin mulki ba, amma akwai abubuwa daya da zai iya yi. Babba idan ya ga ana tashin hankali ba shiru yake yi ba. Sa baki yake yi. Yana iya sa baki a rikicin Kano kuma akwai wanda za a ji shi da yawa inda za a warware. Amma ka sa ido ka ce ba ruwana, kana shugabanci. Akwai haƙi.
Ku kun yi kokari ku zauna da shi shugaban kasa akan batun na Kano ku ba shi shawara irin wannan da ka faɗi.
Mu muka fara zuwa Kano sai da muka je Kano muka ma gayyaci wa'ensu wanda ba 'yan kungiyar mu ba amma dattawa wa'anda muke ganin suna da kima arewa muka ce ku zo mu je. Muna Kano sai muka ji an ce ai an ce wai shugaban kasa ya sa nashi committee.
Ba ku tuntube su ba su?
A mun tuntube su. Mun yi magana ga abin da muka gani ga abin da suka gani amma dai mu a sanin mu ba su fara aikin su ba. Mun kuma mun fara kuma mun yi nisa kuma ba hamayya muke da su ba.
Shin ba ku da shirin tuntuba shi ku ba shi shawara kan cewa a matsayin shi na babban zai iya shiga cikin batun ba tare da an yi wa kundin tsarin mulki hawan kawara ba?
To mu awa. Su kansu 'yan committee da aka ce ya sa an ce sun ce yayi magana ya ce ba zai magana ba saboda kundin mulki ya ce.
Dr. Hakim Baba Ahmad kenan na kungiyar Northern Elders Forum. To amma Alhaji Kabiru shugaba kofar na isa nuna goyen bayansa yayi kan wancan mataki da shugaban kasar ya dauka. Yana mai ra'ayin cewar babu abin da ke gabansa a yanzu face dai sauke nauyin jama'ar Najeriya da suka bashi amana kasa.
Kira da jan hankali da kuma nuna wa shugabannin arewa wanda suke ganin su ne dattijai da suke neman Buhari ya tsoma baki akan masarautar Kano. Wannan abu da suke hange ai ba shi kaɗai ya kamata su hange ba. Tun farko akwai abubuwa iri daban wanda yake damun talaka ba su yi magana akan sa ba sai dai magana masarauta. Masarautar nan an tabbatar da ita ko a tabbatar da ita ba Allah ya riga ya ikonsa. Dalili talaka ya yarda cewa shi har yanzu mai biyayya ne a masarauta. Kuma talaka ya yarda cewa gwamnati ita ma yana biyayya da ita za ta taimake shi. Amma irin abubuwan da yake samun talakawa sun taba tashi sun je sun ga shugaban kasa akan shawara ga abin da talaka yake ciki ga yadda za a hannu da a taimaka ba wai a dau laifin a dora masa ba.
Wani zai ce ko ba a Najeriya kake ba sau nawa suna furfada suna maganganu akan halin da kasa take ciki da yanda suke so su ba shi shugaban kasa shawara.
Eh to ai abin da yasa tun farko ma su suka rika nunawa cewa kaman ma ba sa tare da shi saboda suna dau takin side a harkar siyasa a harkar jam'iyya. Shi kuma yayin da ka dau bangare a harkar siyasa ko bangaren jam'iyya to ba za ka iya zuwa ka takura ni in ma wani abin da kake gani shine daidai in banba kuma shine kuskure. Saboda haka ina kira dattijai da kai yanzu duk abin da za a yi su hakura da wannan abu da Allah ya tabbato da Kano masarauta ta tabbata domin mutanen Kano duk inda aka yi sarautar nan suna kwana cikin farin ciki da annashuwa da jin dadin abu illa dai a kira masara kan su adalci su taimaki talaka. Shi kuma Muhammadu Buhari ya dawo kasa ya taimaki talaka ba don komai saboda maganar masarauta an wuce wannan shafin
wai aka ce wannan abu idan aka kyale shi aka farraku zai kawo tsakanin al'umar jihar Kano
ba wani farraku ai daman ƴaƴan dabo ne daban dambazo daban Kano daban Nufe daban duk gaba ɗaya ƴaƴan dabo ne saboda haka ba wani rabuwa in kaga ya rabu sai dai in kuɗi ne ya gifta
idan ƴaƴan dabo ne kuma sai a tarwatsa kansu
ba tarwatsa bane saboda ai rassa aka in bishiya ta fito tai rassa duk inda ta kai inuwa ne sai ka shiga ka sha
Dattijo Kabiru shugaba kofar na isa ko da yake gabanin wannan takaddama akwai kalubalen da kungiyar dattawan ta bakin professor Ango Abdullahi suka yi na nuna gazawar shugaban kasa Buhari a bayyane musamman a sha'anin tsaro da ke cigaba da tabarbarewa a yankin Arewa maso gabas har ma aka jiyo mashawartin shugaban ta kafafin yatsa labarai mai safemi a dashina yayi martanin cewa dai Ango Abdullahi shine kadai a cikin wacce kungiya hasali ma dai mutun ne da ya fito a bayyane ya nuna rashin goyen bayan sa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a zaben 2019 da ya gabata adan haka ba abun mamaki bane idan an ji shi da irin waɗannan kalamai na sukar manufofin shugaban kasar Alhaji Tijani Imamu Zarewa ya ce wancan martani da Femi Adesinan yayi ya nuna a bayyane raunin mashawatan da ke kewaye da shugaban kasa Muhammadu Buhari
a kullum makusanta Muhammadu Buhari sukan saka wani shinge na kan sako ba zai isa zuwa gare shi ba ajiyaje nan naji wani mai kiran kansa dattawan Arewa Ango Abdullahi yayi magana akan irin gazawa ta harkar tsaro ta harkar tattalin arziki da abubuwa marasa dadi suke damun al'umar Najeriya a yau kuma da Femi Adesina ya fito yana kare wannan bayani yana nuna ba haka bane ba ya kamata a ce mun ji ya ce abinda Ango Abdullahi ya faɗa ba haka bane ga sabanin abin da ya faɗa abin da ke ta ba ai ba an yi
to amma a matsayin sa na kakakin shugaban kasa ba dama aikin sa bane ya kare martabar gwamnati
to mu ba irin wannan gwamnatin muka zaba mu gwamnatin muka zaba gwamnatin da za a zo ne aka faɗi gaskiya su ce gaskiya ce
kuna nufin jami'ar APC ko gwamnatin jami'ar APC ta gaza kenan
magana ta gaskiya gwamnatin APC a federal government a federal level ta gaza
a jihar Kano fa
a mu anan jihar Kano sai dai san barka Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine mu ya nuna mana ma ashe akwai gwamnati idan an zaba mu tunan nan ma mu gwamnatin tarayya idan ka zabe ta babu wani abu da za ta zo ta yi maka ko kuma wata gwamnati ma idan ka zaba babu abin da za ta yi amma gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta fitar da mu kunya a matsayin mu na yan jihar Kano domin duk wani aiki da federal government take yi daya bayan daya babu wani Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai yi shi ba mutum ne wanda yake a kasa yake taimakon al'umma idan aiki ne na raya kasa yana yi harkar lafiya ana yi har yau ga free education
amma gwamnatin tarayya ita ta bada tabbacin cewa lalle kowace jiha sai ta tabbatar da shi
to wace jiha ce te Dr. Abdullahi Umar Ganduje da mun samu su akai akan tsarin a wannan gaban nake kira ga al'umma jihar Kano
wanda ya gada a wajen Konkwaso kenan
a'a ai duk abin da aka yi da cigaba kusan gwamnatin Dr. Rabi Musa Konkwaso kusan 95 ko in ce maka kaso 90 Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine kashin bayan cin wannan nasara ga wannan gaba nake so in kira ga al'umma jihar Kano ya kamata ku kasance masu godiya ga Allah duk abin da Allah ya maka ne imaka zo ka gode masa ma'ana ku zo ku mara wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje baya domin Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine gwamnan mu shine shugaban kasar mu
Alhaji Tijani Imamu Zarewa irin wannan kalubale na tsaro da kungiyar dattawan Arewan da yake isharar cewar ya nuna gazawar Buhari a bayyane yasa honorable amanallahi Ahmad Muhammad fito da sakamakon da rashin tsaron ke haifarwa ta fuskar tattalin arzikin kasa wanda ya ce matukar dai ba a samu gyara ba to fa dole ne talauci ya ci gaba da hawa kasar nan
shawara da muke ba shugaban kasa ya declare state of emergency in aka declare state of emergency dan uwa sannan a nemi hanya ta sulhu shine abin da za a fara yi na farko shine duk waɗannan mutane misali kowanne da shugabancin sa north east a nemi mutanen nan a zauna da su fulanin nan a nemi shugabannin nan a zauna da su a samu sulhu na biyun su kuma jami'an tsaron nan a nemi hanyoyi na kyautata musu a nemi hanyoyi wanda za a training din su a nemi hanyoyi wanda za a ba su kayan aiki
na fahimce ka aiki na jami'an tsaro akwai raunin da har suna buƙatar sai an ƙara wani kula da su
to me ake musu na kyautatawa babu abin kyautata babu kayan aiki abinda gwamnatin tarayya ta ya kamata ta yi shine harkar tsaro fa na kowa ne
to amma ake zargin cewa kuma manyan jagorori na rundunonin tsaron kamar su ne suke da sakaci akan waɗannan al'umma
to ai yanzu na faɗa maka is not abinda Bature yake cewa blame game duk wannan kamata a tattara yanzu duk abinda ya faru misali a Maiduguri duk da kake zuciya ka dafuwa an kaga abinda ya faru sai ka zubar da hawaye na dauka shugaban kasa duk abinda zai yake yi a Ethiopia din nan bai fi kasar sa ba kamata ya zubar ya dauko jirgi ya jira a Maiduguri yazo ya jajanta mutanen Maiduguri ya zauna da gwamnan nan ya zauna da Emir Shehu na Borno a ga da sojojin nan me mashiga ne me mafita kuma idan na faɗa maka shine a musul da duk mutanen nan a zo a zauna sannan na biyun su ya kamata kowa ya contribute ta harkar tsaron nan kowa ya ba da gudunmuwa.
To amma ta ina ma wannan harkar tsaron take da alaka da siyasar tattalin arziki.
Farko yanzu ka fada mun mutumin da zai zo ya zuba hannun jari a arewacin kasar nan. Ana irin wannan misali harkar kidnapping din nan. Kar ka manta wannan satin VC na ABU aka shiga gidansa da karfin tsiya aka dauke mishi aya da ayyanta aka kashe mishi mai gadi a cikin gida. Saboda haka fada mun duk wanda kuma mutanen nan duk wanda zai zo ya zuba hannun jari yafi ka sanin abinda kasaka take ciki. Na biyun su in ka duba karfin tattalin arzikin mutanen arewa talakawa shine noma dan. A gonakin nan ma ba a barbarin Allah nan ba. Shanin su ba a bar su ba. In ka duba yanzu abubuwan da ake misali Niger State kare ba zai ci ba. In ka duba abin da ake a Lokoja kare ba zai ci ba hanyar Lokoja zuwa Abuja. Yanzu fa duk hanyoyin nan na faɗa maka na zuwa Federal Capital watin Abuja sun fi karfi mutun sai dai da escort.
To na fahimta dai ba a yanke kauna ba har yanzu akwai hanyar gyara kenan.
Ai akwai in ana so a gyara akwai hanya. Da farko dan uwa shine duk ma'aikacin da yake kasan nan na faɗa maka a cire mushi 10% na kuɗi daga cikin albashin sa. Yan siyasa a cire musu 50% daga kuɗin su. Sannan waɗannan manyan kamfanoni wanda suke kwashe dukiyar kasan nan su ma su kawo gudunmuwar su. Sannan bankuna su kawo gudunmuwar su. Yadda Bahaushe yake cewa hannu da yawa maganin kazamin miya. In akai wannan ina tabbatar maka za a samu kuɗi kaman 2 trillion. Sai abinda ake cewa sai a security trust fund a dauko gwananne wanda ya san harkar tsaro mai kishin kaza a dora shi a ga yadda za a kyautata jami'an tsaron nan yadda kuma za a samu a sai kayan aiki. In ba haka ba wallahi babu wata mafita a kasan nan a yanzu. Kowa sai ya bada gudunmuwa.
Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad guda cikin masu tsinkaye a sha'anin mulki a Najeriya. Kalaman nasa dai suna zuwa ne a daidai lokacin da Bankin Duniya ya fitar da wata kididdiga da ke haska cewar kaso 87 a cikin 100 na yawan matalautan kasar nan suna zaune ne a wannan yanki na arewa. Inda rahoton ya ce talaucin da ake fama da shi a arewacin kasar nan a kullum yana ci gaba ne da karuwa musamman arewa maso yamma. Rahoton ya ci gaba da cewar talaucin da ake fama da shi a yankin kudu bai wuci kashi 12 cikin 100 ba, inda ake samun bambanci a tsakanin yankunan da ke yankin, wanda aka samu raguwar talauci a yankin tsakanin shekarar 2011 zuwa 2016. Rahoton ya karkare da cewar kasan yawan matalautan da ke Najeriya ya zarta na India a halin da ake ciki yanzu haka. To Allah ya kyauta. Rahoton da Bankin Duniya yana zuwa ne a gabar da Professor Kabiru Isa Dandago ke cewa dai matakar mahukunta a Najeriya ba su sauke nauyin da ke tattara a wuyansu ba. Na samarwa talakan kasa ingantacciyar rayuwa to fa ba shakka abu ne mawuyaci akai ga matakin ci gaban da ake fata.
Amma a gaskiyar magana mu abinda muke hange na ci gaban kasar nan shine mu ga cewa dai an tanadar wa mutane ilimi mai nagarta, an tanadar wa mutane harkar lafiya mai nagarta, an koya musu sana'o'i wanda za su iya zama da gina dan adam. Domin idan shi dan adam ya ginu da ilimi da koshin lafiya da kuma dabaru na sana'a iri-iri, to shi wannan fa ya fitar daga cikin talauci. Domin ɗan Najeriya a ko'ina suke birni da ƙauye su zama na sun zama ginannun dan adam wanda za a kalle su a matsayin kadara ba a matsayin wanda ake cewa liability ba nauyi ga wasu. Domin wannan halin da ake ciki shine babban misali da zaka nuna na cewa akwai talauci. Domin za a ga yan tsirare ne kawai waɗanda za ci su ce sun bi karfin ci da sha kudin makaranta nasu da ko ƴaƴansu da kuma kudin kula lafiyansu da lafiyan iyalinsu. To kaga waɗanda ba su da wannan hali to kaga suna cikin talauci. Kuma wannan hali da ake da ƴan ƙasa suka samu kansu a ciki wannan ba za a ce wai a yanzu ne kawai abin ya zo ba, an dade da shi. Zaka iya cewa ma tun daga lokacin samun yancin kai zuwa yanzu abin da ake fama da shi kenan. Tazara ta yi yawa tsakanin wasu shi da marasa shi.
Wato kuma shi shugaban kasa Muhammadu Buhari a wannan lokacin kana gani zai iya cike wannan gibin da tazara take tsakanin mai shi da marasa shi din.
Wannan dai matsala da muke fama da ita na rashin ilimi mai nagarta da lafiya koshin lafiya mai nagarta da kuma harkar sana'a kamar abin da ke cewa entrepreneurship inda mutane za su iya dogaro da kansu.
Misali wannan hanyoyin da ita gwamnati ta dauka musamman na shiri da ta fito da shi na rage al'umma talauci wato wanda ake kira empower da sauran shirye-shirye wanda duk aka yi shi kana ganin shi ma idan ta dauke shi ta dora shi zai taimaka musamman gurin wancan tunani na ita gwamnati.
Eh to ni wannan ina daukan shi ne kamar yayyafi ne. Ya san akwai yayyafi akwai kuma ruwa da zai jika ka sosai. Ruwa da zai jika haƙaƙa sosai mala don zai jika ɗan ƙasa sosai shine ayi musu hanyoyin da za su samu ilimi mai nagarta su sami ƙoshin lafiya su kuma koyi sana'o'i iri-iri su samu skill wato ƙwarewa da za su dinga yin abubuwan dogaro da kansu idan ba wannan akai ba aka ce an gina su wanda in ka gina ka tanado wa mutum wannan to ka kyale shi shi zai san yadda zai fitar da kansa kuma neman shi ma za a dinga saboda ya zama kadara amma an barka a matsayin noyi kawai an dan baka miliyan 10,000 ko 50,000 ko 100,000 kai yan sana'o'i bayan kuma kana fama da jahilci ƴaƴanka suna so su je makaranta ba kuɗi an ce ka biya kuɗin makaranta matanka za ta yahu an ce ka ka kuɗin abin nan wannan kuɗin jara nan da aka baka nan da nan zaka murƙushe shi ka samu waɗancan bukatu naka
kenan haka ne ta waɗancan shirye-shirye kwalliya ba za ta taba biyan kuɗin sabulu
ba bana ganin cewa kwalliya za ta biyan kuɗin sabulu a irin waɗannan shirye-shirye zaka dauka yayyafi ne an dan yayyafa an rage raɗaɗi na talauci amma mutane ba su ginu ba idan mutane ba su ginu ba su da ilimi mai nagarta sun zama dai kamar abin tura suke cewa human capital wato kadara dan adam a matsayin kadara wanda zaka iya sayar da shi ka samu kuɗi sosai zaka iya dau mutum daga nan za a ce ana neman shi a Ghana zai je ya bada wasu ayyuka ko zai je ya taimakawa wasu kamfanonika ko gwamnatoci a bada kuɗi ce Najeriya ta samu foreign exchange in dai baka kai gina mutane ga wannan ba to duk wani abu da ake musu rage musu raɗaɗi ne ko wani talauci kuma duk abin da ka ba su 10,000 ne 20,000 100,000 miliyan ɗaya bukatun da suke da su wanda saboda su ba kadara bane noyi ne sun fi karfin wannan kuɗin daga sun dan taba kuɗin sai ga kuɗi ya rushe sai kuma a dawo ana cewa ya za a yi ya za kuma wani yayyafin za a zo a sake musu
Professor Kabiru Isa Dandago masanin harkokin kuɗi a Najeriya Gabanin mu dora kungiyar hadakar masoya honorable Murtala Salagaro a fadin jihar Kano na sanar da sunayen shugabanninta da suka hada da Alhaji Sani Musa Mai Gwal a matsayin shugaba sai kuma Malam Haruna Dauda mataimakin shugaba mai daraja ta daya da Abba Bala Muqaddam babban sakatare Nazira Abubakar Makoda dake zaman ma'ajin kungiya sauran su ne Mustafa Muhammad Garo a matsayin jami'in hulɗa da jama'a mai daraja ta daya da Nura Muhammad dake da mukamin shugaban matasa Sai kuma Surayya Musa Gwarzo dake zaman shugabar mata. Tunda shugabancin mai dauke da mutum 23 ya fara aiki nan take, kuma a nan gaba kadan ake sa ran za a yi taron mika wa kowa takardar shaida kama aiki. Sanarwa daga Nazira Abubakar Makoda. Yanzu sauran ra'ayoyin 'yan siyasa da zamu fara da matashi Abbas Shehu Dan Samuwal wanda ke martani ga Sanata Malam Ibrahim Shekarau. Me cewar ba zai goyi bayan zangon mulki na uku ba ga shugaban kasa Muhammadu Buhari, idan ma dai har akwai bukatar hakan a nan gaba.
Gatan da Buhari ya muku a siyasa har ta yau mattanadi ba za ku taba samun gata irin wannan gatan ba domin sai da shi kuke cin zabi kun yawan fata PDP da kuka je kuka mai malafakku 2015 me yasa ba ku ci zabi ba a can sai da kuka da yanzu APC ta fara warwarewa an fara canja riga da abubuwan hawa za a fara gaya mana magana
shekara nawa yayi gwamnatin a baya ba kuma tare da sa hannun Buhari ba
shi ya taba yin wani abu ba a jam'iyyar Buhari ba a jam'iyyar Buhari ANPP akai masa tira ta zama APP sak 2007 imai ta ya bar jam'iyyar Buhari ya sake cin zabe sai dai da ya ƙara dawowa gindin Buhari sannan ya ci zabe
amma baka gani yanzu zawurcin su kuka dinga yi saboda yazo taimaka jam'iyyar ta ku ta APC
wallahi ba wanda ya zawurcin sa kawai Dr. Ganduje ne tausaya mar saboda ya ga abubuwa sun yi ƙasa shine tausaya mar ya kashi aka dan raba shi a sanata
amma ta fuskar sauke nauyi a matsayin sa na sanata ta Kano ta tsakiya ya gaza sauke nauyin ne da kuke zuwa kuke kalubalantar sa koya
tunda yaje yanzu me ya taba kawowa ba kudiri ba motion me ikawo haka kawai ba abin da
al'umar jihar Kano za su yadda da kai duba kun da yanda ya tashi ya batar da kudiri wanda ya shafe su
kama wani kudirin ya bata
ba ka sani
a'a kana dan jarida yake ce ya gabatar da kudiri na kaza be ba babu wani kudiri dan haka falle daya zai yanzu kujerar sa ta sanata gama bada ita
kuka ba
ai an bada ita lokaci ne zai
usuwa yayi ma
jam'iyyar mu APC ta shugaban kasa Muhammadu Buhari duk wanda
yake jam'iyyar su daya
duk wanda yake yaki da Buhari ina ga ma ba wata kujera da zamu
ai akai yake yaki da Buhari
kashi yana cewa wai ko Buhari zai nemi Saddam shi ba zai goyi kai ya goyi bayan mana muna neman sa ne
to an shaida shi wakili ne na al'umma ana ganin wannan akai kamar ya saba da ra'ayin al'ummar da yake wakili
a mu ra'ayin mu na Kano ta tsakiya muna goyon bayan Buhari ta yi illa masha
Abbas Shehu dan Samuwal kenan shi kuwa Saleh Kalakawo zuwa yayi domin bayyana rashin gamsuwa da irin dalilan da yace bulaliyar majalisar dokokin Kano ya bayar daga nada cire honorable labaran Abdul Madari a matsayin shugaban masu rinjaye majalisar
mai girma gwamna a ranar da aka gama baya election din aka karbi certificate din yan majalisun nan an kai gaban mai girma gwamna kuma mai girma gwamna ya yaba wa yan majalisar dokoki ta jihar Kano kuma ya ce ba a taba samun lokacin da ake zaune lafiya tsakanin majalisar zartarwa da bangaren dokoki irin a wannan karan ba domin ya yaba musu yabo kuma na kirki wanda dukkanin su yan majalisun nan suna wurin kuma sun ji lokacin da mai girma gwamna yake wannan yabo ba a da bayan haka da ba a zaune lafiya mai girma gwamna ya turo takarda ta asaha lemar ya ciwo bashi na naira biliyan 15 wanda a cikin awa 24 aka sa halewa mai girma gwamna ya ciwo wannan bashi so ina ganin idan da babu zaman lafiya tsakanin majalisar zartarwa da bangaren dokoki ni ina kyauta zaton wannan abin duk ba zai yi ba
amma ka sani ko dai kara ce ta gwamna duba da ana cewa abin alakar ta rauni na yadda yake jagorantar su a matsayin sa na shugaban masu
a matsayin mai girma gwamna na dattijo tsakanin sa da shi da wancan bangaren na wannan wanda ya fito yi magana a matsayin sa na bulaliyar majalisa waye ya kamata kaga an samu rauni gurin yin magana tsakanin sa mai girma gwamna da dattijo ne.
Sai su waɗannan abokanan aikin sa ne suka ce ga kuma akan abin da ya gaza suka sauke shi daga wancan makaman waccan raunin alaka da ta sanya.
To in dai da raunin alakar mai girma gwamna ko da shagube zai ga ya musu cewa akwai raunin alaka domin alakar da tsakanin gwamnatin jihar Kano ne da mai girma gwamna.
Ba ka gani shi jagora ne babba ne kuma.
Kuma in babba ne sai ya boye wani abin da yake na ba daidai ba yana gani ana yi.
Ma kai tsaye sai ya fito kasuwa ya kwance wa wanda yake gani na kasan sa zani.
To amma in dai ko ba zai kwance musu zani ba kai kana ganin mai girma gwamna zai yabo akan abin da babu shi babu ikirkiri yabo kawai yayi ba cewa ana zaune lafiya bayan ba a zaune lafiya kaga mutanen nan wannan abin da ake tuhumar su da shi na sun yi ba daidai ba abin da muke cewa su gaya wa al'umma abin da wannan yayi wallahi ko sharri ne gara su yi masa su ce ga wani abin da yi kuma bayan bai yi ba in ya so mu musan kawai sun kirkirar mar sharri sun gaya masa
sala kalakawan yana waɗannan kalamai ne a daidai lokacin da Abdullahi Ma'azu Warawa ke bayyana rashin jin dadin wancan mataki da majalisa ta dauka na cire labaran Abdul Madarin
kare martabar mai gidanmu jagora yin siyasa karamar hukumar Wara kuma majority leader wanda a yanzu haka majalisa ta dige mana shi wanda babu wani dalili da yasa suka yi mana haka
ko gamsu da dalilin da ita majalisa ta faɗa ba
eh gaskiya ba mu gamsu da dalilin da faɗa ba saboda ba ma wani kwararan hujjoji da suka zo suka faɗa wanda yasa abin da ya sa masa ka tsige shi saboda idan ka tsige mutum kamata yayi a ce ka gaya masa a dalilin laifin da yayi har zuwa yanzu kuma majalisa ta gaza gaya mana meye dan mu yayi har suka yi masa wannan hukuncin
amma baka ji an ce sakamakon jagorantar da yake wa yan majalisar bace aka samu raunin alaka tsakanin sa da bangaren zartarwa
gaskiya ba wannan bane
to menene
kawai mu so muke mu ji gamsashe saboda ai wannan a dunkule suka bayar raunin abin nan ai kai ma ka san wannan abu ne a dunkule suka bayar ba su fasa ba
amma idan aka ce an samu rauni tsakanin bangaren zartarwa da bangaren su kansu yan majalisa ba yana nuna ya gaza sauke nauyin sa a matsayin sa na shugaban masu rinjaye bane
gaskiya bai gaza saukiya ba hasali ma wani abin kara musu ma dankon zumunci yake tsakanin gwamnatin da majalisa
mar me da me
saboda wani ba shi da damar da cikin yan majalisun zai je ga gwamna kuma ko kuma iya samu musu wata dama wacce za ta taimake su gaba daya
yanzu a zaman sa na shugaban masu rinjaye na baya a da wacce dama ya samu wa yan majalisar da ku kuke gani ya taka rawa a kai
gaskiya ya samu musu damar maki da yawa wanda akwai yan majalisun da ba sa iya ganin gwamna kai tsaye amma zai iya tafiya da kai ije in nuna ka a gaban gwamna idan kana da
wata ganin gwamna shine damar da suke bukata ko kuma a damar da za a gudanar da al'umma aiki
to wannan ita ce abin da suka boye suka kasa gaya mutane suka kasa gaya mutane dalilin da yasa suka dige shi
Abdullahi Ma'azu kenan daga yankin karamar hukumar Warawa yanzu kasar Sudan da hukumomin kasar suka ce za su mika tsohon shugaban kasar Umar Al-Bashir ga kotun hukunta masu aikata manyan laifuka wato ICC tsohon shugaban kasar dai yana fuskantar zarge-zargen kisan kare dangi laifukan yaki da kuma na cin zarafin dan adam sakamakon yakin da ya barke a yankin Darfur a 2003 an dai hambar da shi daga kan mulki a watan Afrilun 2019 ya zama shugaban kasa ne bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a 1989 kuma an zarge shi da yin mulkin kariya masu shigar da kara a ICC sun gabatar da bukatar cewar sai ya fuskanci shari'a kan kashe-kashen Darfur majalisar dinkin duniya ta ce an kashe kusan mutane 300,000 kuma mutum miliyan 2,500 yakin dai daidaita a watan Disamba 2019 ne dai aka yankewa Bashir hukunci na daurin shekaru 2 a cibiyar yaran hali kan zargin cin hanci masu shigar da kara a Sudan suna kuma tuhumar sa da kashe masu zanga-zanga a lokacin da ake neman habar da shi a bisa mulki
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Na Nasir Salisu zango ne jagorar shirin a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac da Guwarno. Salisu Baffayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Sagagi. Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a.